الحمد فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصادق الأمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أبارك مرسادي وأجدون لوكتي أيوم شاد يرجع رمضان في جنة مائكي صلى الله عليه وسلم في مركز ومدينة شكرا تدبو داير تبيهدو da 43 shi kuma yiri 16 ga watan April shekara ta 2022 miladiya. A tafsirin mun sunan Bakara a cikin wannan masallaci mai albarka na Mufti Imam Ahmad bin Hanbal yanayi ban tsauni a garin Gusau a jihar Zamfara Nigeria. Muna fatan Allah ta'ala ya dade mu da abin da muke karantawa, kada Allah ya kyale mana dabarun mu da iyawar mu. Allah shiga cikin lamarinmu, Allah ya taimaka mana, Allah ya zama mai agaji a gare mu a kodi shi. Mun kwana a cikin dai har yanzu aya ta 282 a cikin wannan sura ta Suratul Baqara. Za mu sake dawowa kanta domin ƙarƙare abubuwan da suka rage mana a cikin ta a gaban ƙarshe na wannan aya insha Allah ta'ala. Sannan mu ce bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله، ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
أنا كاتب مسابقة عند أجسام موتى في مكة. أي kage dole mutum ya dadda jike ne kai mu yi namu ne bayan Allah ya ba mu zo mu ya dadda jewa ka zo ni garbi ne aka ci ana musabaka ana cin moja ana cin makka ana cin menene ake bayar wa ruwa sai aka ci amma kai wanda ya ci alqur'ani ki ni ne handa ci kin wasu ba su da wani ya je zauna aka ci zai wuce kin mutane mu ta ba ta ke na zama ka fara jabuka irin wannan shari'a mai jiniya ɗin aka jawo masa Suratul Anfal ليلك لا تذكرت بإذن الله الرحمن الرحيم أسألنك عن الدنبال على سبيل جنجا أبنى جنيل أقليل هي جدي يا أخي بما تعمل بلي بشي لما بسكولي هي جدي عند سابن ينكاني أحرك المسابقة آكا وشي الله بمشي بجور دكاس القرآن بسم الله الرحمن الرحيم mu kwana akan wannan gaba ta fadin Allah ta'ala wa ashidu wa la taqamu an taktubuhu nan ne muka tsaya ko
na
wa la taqamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali zalikum aqsatu inda Allah wa aqwamu li shahadati wa adna an la taktubu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum fa alaysa alaykum jinahun an la taktubuhu wa ashidu إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم والله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى يجب أن يتحرك المدنجة من الشيلة دمكي باير وجن كنكية بأمان من الله تعالى يبام وجربوا تأبن دمكي afwan harkar bashin mu da kuma harkar cinikayyar mu Allah ta'ala ce wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali kada gajiya ta same ku ko kuma kada ku kosa wajen rubuta abin da aka ce ku rubuta na bashi ko na kasuwanci da zaka tsakanin ku saghiran aw kabiran ko mi karancin wannan mu'amala da zaku ko mi kuma girman kudin ila ajali zuwa ga lokacin da aka ce za a biya wannan kudin ku rubuta shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake cebance mana wannan ambato ne na saghiran aw kabiran ila ajlihi da ran cewa ya riga da ya ga muna bashi in za a yi shi to ya zama dama akwai ajal a cikin sa ya ayyuhal ladina amanu za ta da yankin bidaini ila ajalin musamman fasubuhu kaga tun a kan Allah ya muna umarni da cewa mu rubuta wannan ma sai Allah ta'ala ya sake zuwa sai zaki ce muna wala tasamu an tatubuhu saghiran aw kabiran ila ajali kada ku gajiya wajen rubuta bashin da yake kasancewa dan kadan ne ko mai yawa ne ko ni karancin kudi a rubuta shi ko ni girman su a rubuta shi illa abinda mazhabar musamalikiya suke kallon cewa idan kudin ba masu masu yawa bane yan kadan ne suna kallon ba bukatar sai an kafa shaida ba bukatar sai an yi wani rubutu misali yanzu mutum ya zaci da Allah ba naira 20 ko da Allah ba naira 100 bashi kake so ko kyauta ce a bashi zaka bani sai kake ne kyauta san Allah ta'ala yana cewa idan ka da yankin bidani ila ajalin musamman faktubu a nemo masu rubutu su zo su rubuta ni wani wani na karbi bashin naira 20 ko na karbi bashin naira 100 a wajen wani zan biya nan da GB ko na makamancin haka to ina kallon cewa wajibi ne a rubuta wannan abu amma zamu mutum malike suna kallon in dai dan kadan ne abinda bai wuce ɗan naira ɗaruruwa ba haka suka ce kar a rubuta ba sai a rubuta ba a kyale shi haka imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala ya rinjara cikin kaulin da ya kawo na malaman malikiya cikin tafsirinsa tare da cewa zahiriya suna kallon babu wani magana cewa karamin kuɗi ko ba za a rubuta shi ba saboda ɗan abu ne haka kana kasuwanci kake ba an canji ne da Allah ya sallami wannan to ga shi na baka bashi sai suka ce wannan ma shi karan kansa sai a rubuta shi ko kuma ya zama an karbi jingina a madadinsa idan ba za a iya ba da rubutu ba nan aka rasa masu rubutu kamar yadda ayar gaba su zo mana suna kallon a riƙe jingina a dalilin wannan abu to amma ala yake hal qur'ani da ya yi ishara da cewa a rubuta ko mai karancin abu ko mai girmansa a rubuta saboda ne gudun fitina da kuma gudun saɓani da za a samu a cikin wannan mu'amala ta bashi to duk da muna tare da mazhabin malikiya cewa abinda ke ɗan yasir ba shi da wani tasiri ba shi da wani yawa ni karakan ina kallon dan ka karbi naira 20 wajen abokin hutar ka ko naira 100 a lokacin ma dan kudin da ma duk bai sa kana kana farin 100,000 haka ka karbi bashin 100,000 duk ba sai ka yi dogon rubutu ba saboda ba wasu kudi bane zaka daga ma mutane hankali akan su cewa amma in kana kallon 100,000 kudi ne to ka rubuta in kana kallon naira 20 ma kudi ne ka rubuta abinda ake kallon sa dai ba bakin wata tsiya ba ko da kudi ne naira 10 naira 20 duka da wannan ina kallon a ni a fahimta ta kuma sai an tsaya wani dogon rubutu a kansu ba amma in ana kallon bukatar a rubuta in za ta shigo, saboda wanda ake hudu da shiyar dogo gardama zai iya ce wato ai ka taba karɓan kuɗi a wajena, sai ce naira 20 da ta a kai dai bincika dai ka gani, ya ce naira 20 fa ka bani ba wasu kuɗi ba ne fa, za ka ɗaga ma hankali a ce a kai dai ka tsaya ka bincika, a ce to akwai dai bashi tsakanin ka yadda a ce ni na san akwai bashi tsakanin amma nawa ne ce naira 20 kai kuma nawa kake kilin ya ce ni 20,000 nake kilin ba mu zai naira 20 ce. To kaga gudun wannan sabani shi, saboda in har dan adam zai wannan tunanin cewa za a samu irin wannan matsalar, to sai ka samu wanda kuma zai wannan zalunci, shi kuma zai wannan muguntar, kun fahimta? To dan haka gudun kada a samu irin wannan matsala din, a duk abin da Qur'ani yake a rubuta shi saghiran, sai zo na kira, na kira da zai da cewa kuma ta ummul umum, ko ma nawa ne a rubuta, kun fahimta? Aw kabiran, ko ni girman su a rubuta, akwai kudin da kai kake ganin su masu yawa ne a wajenka, a wajen wani ko su ne saghiran din, yanzu an kaje aka baka bashin miliyan daya, a wajen wani ba ba fa kudi bane, ba wallahi ba kudi bane, saboda ka kale shi ba ranar ɗaya zai jana'iza ce zai halaka su gaba, na san wani da aka ce yana neman wani kudi ya kai kudin da yawa, a wasu abokanmu ne kudin ya kai wajen miliyan 200 haka ne yake so a bashi, ya ke sa kar a bashi, an bashi ba iya zai ba da sauran kai shi dai ke tafi kun ga abin da za ku ne kanku bashi miliyan 10 ku sallame shi, da ba wasu kudi bane da waɗannan, kaga wannan ya ce an bashi miliyan 10 sallame shi da ba wasu kudi bane, to shi kaga gare shi wannan ai tsagiran ne gare mu fa, balagaggun kudi ne kabiran, so ko ba za a ce watakila kai kana kallon kudin yan kaɗan ba ne, shi wannan yana ganin da in baka miliyan 200 mu zuma ta turanci da kai ina kallon mutunci ya zube, ko da ba zan ce ka biya ni ba amma rai na san baka ce ta duk gara kawai in baka miliyan 10 in kau da kai na akan wannan abu, lokacin da shi yana mun sai ce kudin ne ka ji maza ce, shi wannan yana cewa ba kawai ba shi kawai tunda miliyan 10 ba kudi bane, wallahi a wulakantar ke fadin da irin kamar kai kamar kamar ne ne ra kai ka san kudi ne, yanzu an fita da sai malam sai haya sai da 1500 kana ka rike baki ka su rike baki ba wa aziga su zo waya ta 1500 wajen bai da aure ne, to kai ana magana kai kana babbar bare sai kai ne amfanin, so su kudi a wajen wanda yake kallon su kadan su a rubuta su, a wajen wanda yake kallon su da yawa a rubuta su, kun fahimta? Saboda zaka zo kana mamakin abinda kai karena su ko wallahi tallahi akan wannan abin da kai da wani kuma zai tada hanke, sai a tabba na ki da shi akan dan wannan da rahimu ba a duba inda ba su da tasiri ba su da amfani kai a wajen shi kuma wajen da kudi ne wallahi, to bisa ga wannan ina tare da ra'ayin jamhur ra'ayin zahiriya cewa ko ma nawa ne dai a rubuta, saboda ni gudun samun matsala a tsakanin mutane, domin wannan ayar gaba daya so take ta ba mutane mafita akan sabani da jinjimu da za a zo ana tsakanin juna, saboda kudi tana da muhimmanci, duk wanda zai dauki kudi da muhimmanci wato ba ta hanyar muhimmanci ka ne, amma kudi dadi gare shi, kudi wanda ga yana wata da shi to ba shi wahala ka samu, amma in kai ka wahala ka samu kudi za ka ko nawa ne za ka yi jima akan su, za ka yi bala'i za ka yi jijiyoyi wuya da kai, saboda me ka sha wahala kai ka san bala'in da ka sa wajen samu wannan kudi, to da haka mu tsaya kan tafiyar da jamhur suka tafi cewa ko ni karancin kudi ko ni girman su, saboda ya zo da lakira ne saghiran aw kabiran ila adadi arjus, kun bayyana Allah ta'ala zai ce zalikum aqsatu inda Allah, wannan shi yafi zama daidai yafi zama adalci a wajen Allah, to duk abin da yake adalci ne Allah ya jingina maka shi, to yin shi ne zaman lafiya ga al'umma gaba daya, in ka ki rubutawa aka zo ka ce ana jin ka bashi kai ka yadda ana jin ka bashi kiran kai ba ranin ka bashi na yadda kana jin bashi, to amma kaza ne kike jin ka ƙarya ne, to anan alƙali ba zai magana da ba zai aiki da hukuncin ka da magana ka, tunda ka yadda akwai bashi a kanka ka yi kirari ka tabbatar maka kanka da bashi, to abinda mai da'awa yake nema shi za tabbatar masa, saboda mai zai iya cewa ai yadda ki ta na baka, fa in amina ba'dukum ba'dan wani adil lalzi domin amanatu wani takalla haramta, to kai baka ji tsoron Allah ba, domin idan aka ce za a sarar da haƙƙinka a ce to ai kai tun da baka da shaida da kake akwai kuɗinka a wajensa ko babu rubutu sai ta aya kai inda Allah ta'ala ya ce in amince in na amince ne ba to na amince mun shi kuma ya cuce ni to kai ake kaba mutuci sai ta ai ban san mutuci bane sai da cuce dan haka anan alƙali zai aiki ne da hukuncin mai magana duk da wasu malamai na cewa idan bai wuce irin dinari 10 ba ko dinari 20 ina kallon duka wannan ba wani ɗan kuɗi ba ne to duk za a iya hukunci a kai ko kuma ba za a yi hukunci a kai ba saɓani ne na malaman mazhaba zaman lafiya shi ne zalikum aqsaṭu 'inda Allah wa aqwamu lish-shahada wannan shi zai zama adalci a wajen Allah shi zai zama gaskiya a wajen Allah kuma ya fi zama daidai a wajen mai shaida idan an zo ana buƙatar shaida ka ce to ga shaida ai abinda na karɓa a wajensa 20,000 ne ba miliyon biyu na karɓa ba dan an ga 000 kaga sharrin 0 shi kaga 0 aikin banza ne amma yana maka sharri dan ce 0 me kenan ba komai amma a kana kallon ta ba komai kuma zai maka sharri wata kira wajen rubutun ya ka samu wanda shi yankan rake ne sabon shiga ne abu an ce rubuta sai je rubuta maka na ba ma wani ni wani na karɓi bashin wani naira 20,000 wajen rubutawa sai je rubuta maka 0 na 5 ya zama nawa kenan 200,000 me bashin yana kallon gwam da bakin sa Allah ya kama kai aka ce kai shifta falimni alladhi alayhi alhaqu ba ni aka ce in shifta ba kuma an ce falittaqillaha rabbahu wala yabqa minhu shay'a kai kai dictated kai kai imla'i shiftar abin da ake binka to ni kuma abin da ka faɗa aka rubuta da shi da yake to anan dole ne a tsaya a tantance mai aka rubuta shi da aka ce a nemo wanda ya rubutawa bashin da muke da shi jiya guda biyu ne ko dangane ga maganar shaida za ta ku bari in tambayi malaman mu sannan in ba ku amfani da dare mun yi magana da Dr. Professor Muhammad Sa'id Umari da Limu hadda wallahi ta'ala yace ya za'i da wannan hukuncin hukuncin yace hukuncin na farko da muka faɗa cewa idan aka zo rubutu inda Allah ta'ala ce a rubuta sai zama ni da nake bin bashi ban iya turanci ba shi wanda zai rubuta kuɗin da nake bin sa yayi imla'i shi yana jin turanci kuma ya ji hauka mai rubutun kuma in goci ko aka samu shi ko ba ya ji hauka kahiri ne muttafaqun alayhi kawai an ce a nemo mai rubutu kuma an ji a ɗauko wanda yake kahiri ko kuma ma musulmi ne amma kuma baya jin yaji na saboda wajen rubutun sai an samu kuma wanda yake adili dan an ce fayaktum bainakum katibun bil adl kage adalci ya rubuta abu to wajen adalcin nan ma kuma malamai suke ce sai dai a samu musulmi saboda adalci kike su ne zalunci su kuma kafiri a zalimai ne dan ma a yi rinjo tsakanin wannan da wannan sai sai cutar wannan to anan ya kace ce jazaman ne a rubuta abin da ni ne ba da bashi zan yi da shi kai ma mai karɓar bashi ka yi da shi to nan abin da malamai ya rinjayar Allah saka mai alkhairi cewa lalle sai an nemo wanda ke jin yaron kowa da kowa idan ba a samu mai jin yaron kowa da kowa ba to sai mu fada ayar mu ta gaba a dauki cewa ba mai rubutu ce sai sai a bada kuma jingina idan babu jinginar da za a bayar in ka yarda da shi to ba da shi a babu mai ta fa in amina ba'dukum ba'dha in baka da gaba dai kawai kowa yayi gaba yayi gaban kan kaje to indai ana son bashin nan a nemo Bahaushe a nemo Bahaushe shi ne gaskiya malam ya sai malam amma a turo mu wanda kawai turanci yake yi yake yi mun turanci a cuce ni kawai dan ina ba gidaje a laji malam kauye nayi noma na samu kuɗi bana jin turanci bana jin kowane yare sai Hausa shikenan kuma kai ka kawo wanda zaka din gaya mai da turanci kana kallo na kana murmushi eh 500 ne eh 500 ne just 50,000 yes haka ne ko ina haka ne dan ka ce ba gidaje wallahi ba zai yi a je a nemi wanda ya Hausa shi ne gaskiyar magana sannan mata Allah ta'ala ce wa ka zo kafa shaida din a sanya mai farajul wa imra'atan idan ba a samu namiji ba gaba daya sai mata ne gaba daya matan su ga sunan kamar shanu a gari ga sunan da yawa to za mu yi dauko mata hudu su zama a madadin shaidan koko mata biyu za mu takaita koko gaba daya ba za mu dauka ba anan ma malam ya ce mata hudu za a dauka saboda tunda Qur'ani yake namiji daya shaidarsa zai zuke da mata biyu to nan ma idan aka rasa mazan gaba daya to mata hudun za a dauko su ba da shi kun bayyana mun sauke nauyi ba shi ke Allah ta'ala ce wa aqwamu lishahada rubutu da za a zo a nuna ya fi ƙarfi a wajen bada shaida sama da abin da kwakwalwa za ta iya faɗi za ka iya mantawa da kwakwalwarka shi yasa kaga can ma Allah ta'ala ce an tadilla ihdahuma fa tuzakkir ihdahuma al-ukhra wato ta manta wato ta tuna ma wata haka kai ma idan ka zo bada shaida in ka manta din zai tuna maka saboda ƙarfin kwakwalwa ta dan adam da yake rike abu shi ne miki ya fi mace wato kila saurin rikewa din shi yasa aka ɗauki ƙarfin kwakwalwar da Allah ta'ala mai shakalin halittar mu da mata duka ba ɗaya bane hakanin kaifin haddar mu ma ba ɗaya bane tare da cewa kuma ba wai shi ke ne cewa duk mace kuma ƙasa take da namiji a wajen hadda ba a'a ana iya samun namiji ba lutar zakari namiji ne bai halitta alƙur'ani ba kawai kana da kuɗi ka je gidan sa yarinya ka je ka yi budubul marami ka yi ibnu mas'ud ka yi wace ce duk ka yi makarantun unguwar ku ta halitta alƙur'ani saboda kana da kuɗi an ba ka ita kai jahili murakkabi ita kuma malam irin wannan kuɗin ba hidima ne ba a bari ƙwarya ta fi ƙwarya talibar ilimi ta hadata alƙur'ani a nemo ustaz gangara ku dinga tilawa ko kai ma ina baka shawara in kai ba ka da karatu kar ka wuri wata kika karatu wallahi wayo ta baka larabci kuma ta kai da baki ce baka jinda Allah yake ba ka ce Allahu akbar ko te maka wani larabcin ƙarya ko te maka ga haji cikin san dani ba malami bane ba na jahiliya to tun da kai ba malami bane ka fadi mana yace ma wayo to a irin nan bane abinda ake bukata shine wanda yake mai ilimi ya aure mai ilimi wanda ba shi da ilimi ya je aure da ba ilimi ni ba ra'ayi na ne wani ba wai wajibi bane ba kuma dole bane mai ilimi ya aure mai ilimi mara ilimi ya aure wanda ba ta da ilimi wai wannan ne yake da suna mai kuɗi ne ya zo amma kuma ba ya yi tarbiyya wannan kuma ba shi da kuɗi amma kuma malami ne yana da ilimin addinin musulunci to sai aka zo aka ce to ga sun zo neman auren yarinya ɗaya sai wannan suka ce to ai shi wannan talaka ne ba za a bashi ba shi kuma wannan mai kuɗi ne dan haka ya kamata a bashi sai aka ce amma ba ta tarbiyya sai aka ce ai za a roƙi Allah ta'ala ya gyara mai tarbiyyar sai gyara mai mu'amalar in har za ku yi roƙon Allah ta'ala ya gyara mai tarbiyyar wannan wancan me yasa ba za ku yi addu'a ba shi kuma malami Allah ba shi kuɗi ba to kullum sai a raina malami a ce ai shi anaka Allah ne ustazi ne bai da kuɗi ba za a aure shi ba haka wani shi ma wai da ya zo kamar yadda Ghazali yake cewa wani ya je neman aure sai aka ce ai wannan ɗalibi ne malami ne kawai bai da kuɗi za a yi istikhara wajen a ga cewa aurensa akwai alkhairi ko babu alkhairi tunda shi ustaz ne amma shi kuma wannan mai kuɗi ne shi ko wannan kawai sai aka fara sujudu shukuri ana gode ma Allah ai Allah ya kawo da shi kadir a gidansu wannan ba wata istihara kai mata ne fiye istihara kawai wani mai kuɗi ha ba wani in ka gane istihara sai mu ne muka je mu ustazai amma wallahi in ina kuɗi ya zo yayi hon da mota ko bar gidansu irin mai numfashin nan irin motar miliyan 95 din nan 2022 tara din nan wata istihara ha ba wala ko kai zaka istihara a karin ka Allah me faradu ya zo gidanka ne ma auren yarka zaka tsaya mai istihara ai ba ruwan kare wannan to Allah ta'ala ta hukume mana to sai Allah ta'ala ya ce mana dan idan aka zo a tsaye a wai wannan rubutun saboda ne a kaura shi har cewa rigima da ya su tafaru tsakanin wanda ake yi bashi da kuma wanda yake yi bashi kowa ya zina rigimar cewa ai kaza ne wannan ce kaza ne wannan ce kaza ne da haka Allah ta'ala ya saki in cikin cewa mu je rubuta amma sai Allah ta'ala ya mana istisna saboda yau kullun kuma shi ta malaman mu na malikiya sai kalli cewa ana iya sauka daga wannan ka'ida ta farko sai a koma zuwa ka'ida ta biyu ita ce me illa an takuna tijaratan hadiratan tujirunaha bainakum falaita alaikum jinahun Allah taktubu ba Allah ta sai in dai kasuwanci ne wanda yake gudana tsakanin ku da kullum kuna kasuwanci ba da kuɗi ba nika da kuɗi ba nika to wannan anan babu laifi a ce kun zartar da wannan mu'amalar ta kasuwancin ko mu'amalar ta bashi ba tare da ku rubuta ba kun fahimta nan ma malami sai rasa magana wadansu malami suka ce idan aka ce illa an takuna tijaratan hadiratan tujiruna ha bainakum to ai ba maganar bashin da ake ba ne kun fahimta suka ce ba maganar bashin ake ba maganar kasuwanci ake ga kudi ga kaya to magana rubutu me zai ka bani na karba alqabdu wal aba ya tabbata to sai mu rubuta kaji kenan asalin magana ibn hazab ibn hazab azahiri tana nan cewa lalle ayi rubutu safiran aw kabiran kar mutun ya baka 20,000 yanzu kuma yana claiming dawa 100,000 ko yanzu yana claiming miliyan saboda an ƙara firka to a dai rubuta dai ga ma wannan illa an ta kuna tijaratan hadiratan Allah ta'ala ce sai in kasuwanci ne za ku yi gashi a gaban ku ma'ana yanzu ga kuɗi na ba ni kaya sai rubutun me muke bukata mu ya Allah ta'ala ce falaita alaikum junahum alla taktubuha babu laifi akan in ba ku rubuta wannan ba to anan ki shugaba su zai shigo shin idan aka yi kasuwanci aka rubuta rasit akwai bukatar rasit ko ba bukatar rasit akwai bukatar invoice ko ba bukatar invoice duka wannan malaman fiqhin fiqhul islami kun kalle wannan cewa ana bukatar sint ko ba bukatar sa ma'ana Allah ce ba sai ku rubuta ba to anan zabi ne Allah ta'ala bayar ko ku umurni ne Allah ta'ala ya cewa ba sai ku rubuta ba rajihin malamai sai suka fi zakan menene zabi kun fahimta zabi ne aka yi ba wai hanyi bane aka yi akan kin rubuta saboda Allah ta'ala cewa fa laisa alaikum junahu ai ma'ana ba laifi a gare ku kun ba ku rubuta a shekirin ku rubuta din ba ku yi laifi ba ni na ni ma karaka na bi gamsuwa da amadar saboda ni yan third party akwai wanda in kai kace so kaya zai yi zuwa zai cuce ka in kai shuru babu rufina amma akwai rufi duk da in yamurai da Hausawa su ma duka ba gaskiya gare su wajen rubuta rufi ba zaka je lokacin da muna aiki masallacin nan sai yan bankoki da muka je da kaina na bi za ka so sai aka ce min nawa za a rubuta zikira ne nake ni ba zan ziyara ko kin kai magana nawa za a rubuta a zikira ne kace a tsayi ka ban sani ba saboda ya ga dan karami sai yake gani na kawai ai alajin ya aiko ni eh a akwai a karami ne ka san tunda mu ne galibin mu kanana mu ake aika to da sai kiya gaskiya abin da zamu je mu sai shine abin da zamu zo mu sa so da haka mutane mu kinin sun saba yin wannan abin su ma je a ce a rubuta rubutu amma kuma ƙarya ne akwai abubuwan da suka dan faru kwanakin baya haka a nan garin wanda suna bukatar mu ne tantance rubutu a kodin shi wajen wannan mu'amala an samu lokacin da mutum zai zo maka fo wannan musamman sai zai ce maka siminti nake so buhu nawa kake so kace ina son buhu 100 ko buhu 100 amma yanzu bari in baka wani abu sai ka bani da fiti amma ga kudin ba zan dauki kayan ba sai na kawo cikon kudin ka sai kayan miliyan ɗaya sai ka bashi nawa 500,000 kun fahimta saura nawa 500 sai su rike 500 ɗin kuma rike sanin sai na kawo ciko zan karba amma ba ni da sanin kawai yanzu akwai yaron da zan zo dan turo su za su zo da mota in suka kama ciko 500 ɗin sai ka ba su sanin kai kuma kana kiran 500 a lokaci daya ai manyan kuɗi ne bai kamata a bari wani kafancin ya yi tsere ba sai ga mutum ya rubuta rasit an zai siminti miliyan ɗaya ya yi agora su sai ya ba da rasit sai ya baka 500,000 sai mutum ya tafi ya kyale ka da kuɗin can sai kuma ya dawo sai ce alhaji na mun ba ka yin siminti ba ba mu kuɗin mu amma kuɗin ku je to fa ya yi kyakkyawa mun ba ka bayani to ya rasit ɗin ya shiga rasit ɗin sai ka ɗauko 500 ka ba shi shi kuma rasid na hannun sa zai nika ba sai ya nawa ne ya rubuta a rubuta a jikin rasid din yake miliyan ɗaya ne ya rubuta to miliyan ɗaya zaka bani ya zaka ce miliyan ɗaya bayan kuma 500 ka bani ta kai ma haukacin ina ne miliyan ɗaya nake zanka ba 500 nake zanka in ka tsaya inda to ka je ka mutu wanda zaka yawa sai ya je wajen ɗan sanda ya ce musu ga mutum mun yi ciniki da shi mun yi ciniki na simintin naira miliyan ɗaya kuma ya san ba ɗauki kayan nan ba kuma ga rasiki na ni a hannuna kuma na zo na ce na fasa ya bani siminti na ya bani kuɗi na in ta kama ma in ba zai iya bani kuɗin bai bani siminti kuma ya zo ya ce ba zai bani ba na 500,000 zai bani sai yan sanda zo su cako muka saboda wanda ya fara ƙara shi ne mai gaskiya sai ya zo a cako muka sai a ce to kai ya labarin miliyan ɗaya ne wallahi ki ƙarya yake mun 500 ne to amma wannan rufin wa ki tawa ki kamfanin waye kamfani na ne sai ya aka yi karubuta 500 ya karubuta miliyan ɗaya kana hauka ne karubuta miliyan ɗaya a cikin hankali na rubuta to ba shi miliyan ɗaya ba saboda rubutu shike alƙalanci to ku hankali inda fara kun gane wannan to Allah ta'ala ce babu laifi idan ba ku rubuta ba amma wa ashhadu bi zaka bay'atu Allah ta'ala ce kuma ba laifi kuma har yanzu dai ku saki kafa sheda idan za ku yi ne ciniki in ku zo ciniki tsakanin ka da mutum ba laifi shi ma dai ka ce wane ka sheda na sai kayan wani eh na sheda kai ma wane ka sheda wane ya sayar min da filinsa wane ka sheda wane ya sayar min da gidansa wane ka sheda na sai motar wani to duka anan babu laifi inji Allah ta'ala ku yi wannan mu'amalar ba laifi bane to Allah ya ce a kafa sheda a wajen me kasuwanci shin wajibi ne kafa sheda ko ba wajibi bane shi ma nan yana karkashin zagi saboda ya biyo bayan me falaisa alaikum jinahun alla tatubuha sai Allah ce kuma wa ashhadu ma'ana sai zaman wawul ataf ne akan hukuncin da ya gabata na me la jinaha alaikum kun fahimta shi ma zagi ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ciniki ba tare da rubuta ba ya kuma yi ciniki ya rubuta nabi sallallahu alaihi wa sallam ya sayar ma wani mai yake da suna wani ƙauye da ya zo jansa al'ada ya zo sai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam al'ada ibn khalid sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta yake bismillahir rahmanir rahim hadha mashkar al'ada ابن خالد بن حوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبيئة بيع مسلم لمسلم نفسه في الشعب هنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مرحبا بيجيكي وانا ابن داء العداني يسيا اوجينا ني محمد بن عبد الله رسول الله هم سياسي باوا اوجينا كوبيوا كدي هم بابا ايشي بابا ميجي رسولنا jingina ba komai cinikin musulmi da musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan kage kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba rubutu a yayin da yayi ya cinici da kuma shi yasa aka rubuta sannan ya taba ya ko bai rubuta ba so zabi ne idan kage dama ka rubuta in kage dama kuma ku bari saboda ne an riga da an tabbatar da ciniki a tsakanin ku to ubangiji subhanahu wataala ya ba mu dama in mun ga dama mu rubuta in mun ga dama kuma kar mu rubuta washidu iza ta bayi abu to wa'anda za ku kafa sheda an yi cinikin fili malajiri ko an sai gida sun su shedu yanzu da za a ce su zama sheda a nan sun la'ada a wajen su halal ne ko haramun ne malajiri sun la'ada halal ne ko haramun ne a mai a karama kallon kana na haka da hannu kamar wani babbar bare sun la'ada haramun ne tabbas abinda ake darasi shine kamar yanda Ibn Ashur ya faɗa cewa idan aka dauki cewa rubutawar wajiba ce kai ne rubutu to kai ma ba za a biya ka saboda haƙƙin wajibi zaka dauke eh an dauke shi kuma a lakhtiyar kamar da al-Imam Qurtubi ya tafi a kai to nan kana da ikon ka ce sai ba an biya ni kai ne rubutu amma ku shedu to ba za a biya ku kun fahimta ku shedu ba za a biya ku ba saboda aikin Allah ne za ku shi kuma aikin Allah ba a biya ana biyan wazi to da ka shaida ma ba za a biya ba shaida kai ma kawai ka zo ka zama shaida ne shi kenan Allah saka da alheri Allah biya abin da kai Allah kara ba da lada sai Allah ta'ala ce me wa shidu idza tabaya'tum sai Allah ce mana wala yudarra katibun wala shahid kada mai rubutu ko shaida su cutar idan suka zo yin rubutu ko idan suka zo ba da shaida idan ka karanta wannan wala yudarra bi qira'ar wala yudarra asalin kalmar wala yudarra ko kuma wala yudarrir an karanta ta da fatha bin nasba kuma an karanta ta ne bi kasra idan ka ce wala yudarra a matsayin wala yudarrar to abinda ake nufi kada su shaidar da wanda yake mai rubutu su cutar da waɗanda suke masu kuɗi kun fahimta a nan wajen rubuta abinda ke shine daidai da wajen ba da shaida akan abinda ke daidai kar ku ƙara kar ku rage kar ku cuci ne kuɗi kar ku cuci kuma wanda ake ba mai bashin kun fahimta in ka ci kuma wala yubarrir kada su masu kudin, ma'ana wanda ake riba shi da wanda yake da kudin, su cutar da wannan shedan da kuma mai rubutun. Saboda yanzu rigima ta rikice ne, an je wajen alkali sai aka ce to akwai shaida, aka ce akwai shaida, akwai kuma wanda ya rubuta, shi ma wanda ya rubuta a cikin shaidu, sannan kuma ga shaidu maza biyu ko namiji daya da mata biyu ko kuma maza nawa, mata nawa, mata hudu, duka an zo an ba da su a matsayin shaida. To nan ne muka ce bawa ba zai shiga cikin shaida, bawa ba zai shiga cikin shaida ba, kamar da kauli ya gama ta ajiya. Saboda me za a kira su ne, in an kira su su ba da shaida, Allah ta'ala ke karfafa zuwa, wala ya abu shuhada idza ma du, in an kira shi dukar su zuwa, to in bawa yana karkashin jagoransa, in aka ce ya zo ya ce a mai gida na ke karin zu, to ya za ku da shi. Da haka Allah ta'ala ya ce kada a cutar da juna, ku kar ku cutar da waɗanda suke masu shaida da masu rubutu, suna wajen kasuwancin su, suna wajen neman kuɗi da ya ce da iyalin su, a ce ana neman kotu gobe, ana neman kotu jibi, ana neman kotu. Saboda me? Ba da shaida wancan akadin da suka yi, ko kuma ya zama kun yi ciniki ne da kai da abokinka a Sokoto, in za a ba da shaida sai aka ba da su a Sokoto mai rubutun yana Sokoto, nan kun zo Zamfara an zo ana ta rigima da ku, kun je kotu an ce to yanzu ya za a yi, sai an kira shaidu, a ce shaidu ku taso ku taho ku zo ku ba da shaida, su hau riski su hau bala'in hanya, kuma su kashe kuɗin su zo su kwana hotel duk suna ba da shaida. To nan ba a san wannan cutar ba, idan za su zo waye zai ɗauki nauyin zuwan su? Nan malamai suka ce shin wanda ake bi ba shi zai ɗauki nauyin zuwan su, ko dan su zo su ba da shaida kansa, ko ko mai kuɗi ne zai zo ya ɗauki nauyin zuwan su dan su zo warware shaidar abinda shi wancan yake da awar cewa ba haka bane. To a nan abinda malamai suka tafi akai cewa shi ne kuɗi ba zai ba da kuɗinsa ba, wanda ake bi kuɗi shi ma ba zai ba da kuɗinsa ba, waye zai ba da kuɗi? Gwamnati ita ta ba da kuɗin, mun fahimta? Alƙali yana neman shaidu, to kotu ta fitar da kuɗin da za a kashe mu waɗannan shaidun, su taho su zo su ba da shaida. Don me kar ku cutar da su wajen cin kuɗin su, ku ce sai sun taho sai sun yi kaza sai sun yi kaza, Allah ta'ala ce to kar ku cutar da su. Sannan Allah subhanahu wataala ce mana kuma wa in taf'alu fa innahu fusukun bikum, ku shaidun, shaidun da za su yi wannan shaida din, idan kuka ɓoye gaskiya a wajen wancan shaida da aka ce ku zo ku bayar, Allah yana magana ne da su yanzu anan. Saboda al-Imamu Qurtubi rahimahullahu ta'ala ya cewa ai ana ta magana da su da su da su da su da su da su, to ku in kuka zo ba da shaidar, Allah ta'ala ce in kuka ɓoye gaskiyar to kun yi abin da ke ba daidai ba. Haka al-Imamu Ibn Jarir Tabari yana kallon cewa nan shaidar da ake magana su ne Allah yake magana da su, da masu rubutu su ake cewa wa in taf'alu, in kuka yi haka fa innahu fusukun bikum, to wannan fasikanci ne sabon Allah ne kuke, ko koyi haƙƙin masu haƙƙi, ko kuma mu dauki fasarar cewa ku waɗanda kuke da kuɗi, ku kuke neman shaidu zo su ba da shaida, idan kuka dinga cutar da su a ruwayar wala tuba rar ko kuma wala tuba ne, to ku Allah ta'ala ce in kuka yi haka sai zo rasikar jami'i wa in taf'alu fa innahu fusukun bikum, ba ke bikuma ba, sai zama kin damiri yana koma zuwa ga waye, su wa'annan masu kuɗin da suka yi taron dangi da su da alƙalan da su waye da su ake magana. Da haka kar ku cutar da waɗancan mutanen, ku tsaya tsayin daka ku ba su haƙƙinsu, kar ku cutar su saboda kawai sai sun zo sun ba ku shaida sun yadda sun yi rubutu, ku zo ku cinga cutar da su, aka ce kar ku yi wannan abu. Allah ta'ala ce wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa yu'allimukumullahu, kuma Allah yana sanar da ku dokokinsa da hukunce-hukuncensa da kuma abubuwan da yake so ku sani na shari'a. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah ya kasance masani ne da dukkan abin da kuke aikatawa. Malamai sun yi magana kan wannan gaba ta ƙarshe, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wadansu suka fasara da cewa wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa yu'allimukumullah, sai Allah ya sanar da ku. Haka kuma malaman tafsiri suka fasara daga cikin kwakwai kauli ɗaya daga cikin kaulin Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Amma wannan fasara kuskure ce akan wannan ka'idar, kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya faɗi haka. Haka nan Ibn Ashur a cikin Tahrir wa Tanwis ya yi ishara da wannan da wasu daga cikin malamai cewa ɗaukar wannan fasara ta ƙarshe kuskure ce, domin ka ce wattaqullaha, ku tsoron Allah, wa yu'allimukumullah, sai Allah ya sanar da ku, sai zama kamar jawabin shartin ne kenan ko to mai tsoron Allah nawa ne bai da ilimi nahi sunu bukumun jahili amma yana tsoron Allah sannan mai ilimi nawa ne kuma bai da tsoron Allah to in ka dake wannan fasarta sai zama wannan ayar zaka bata ma'anarta sannan kaidar larabci ba za ka kaɗi wannan ka'idar ba saboda ne idan jawabin shartin ne zai zo a nan sai dai zama cewa wattaqullaha fayu'allimukum Allah sai dai fa'un ta zo ba wawun ba amma idan ka zo da wawun to sai ka duba kuma ka'idar larabci hukuncin da za a yi mai akafi abin da ya gabata shi ko ba zai fara da wawun akafa sai dai zama hukunci ne mustaqil li nafsi kamar da Allah ta'ala ce hurrimat alaykum ummahatukum kaga hurrimat alaykum ummahatukum kaga ce wa banatukum wa ammatukum wa akhawatukum har zuwa karshen aya kaga an gabatar da hukuncin sannan wawul ataf wawul ataf wawul ataf din da jiwa ba idan haka fassara mafi inganci wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allimukum Allah Allah ne yake sanar da ku dokokin da suka shafi wannan hukunci hukunci da suke baya wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga duka abin da bai fice aikata na'am
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
أنا أبنجي سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر منا تردى من ينبغي الشيخ مالا هنا مالا يماتا الشيخ مالا ناصر بلابو ذو دكما على لما أوكر gusau kamar yadda limamin Rabi ake cewa da badu ne da sadin yake badu da sadin dukkanin su manyan malamai ne kuma da sun san kamar ziyara a cikin wannan masallaci insha Allah ta'ala zamu saurari wala gulan jawaban su daga cikin izinin Allah ta'ala Allah ta'ala ce mana wa in kuntum ala safari idan kun kasance a halin tafiya walan tajidu katiban farihanun maqbuda ba ku samu mai rubutu ba wanda zai rubuta muku wannan bashin da zaku gudanar tsakaninka da kai da wani to farihanun maqbuda to ya zama an samu jinjina da zaku mutunin ka bashi jinjina ya karbe ta maqbudatun sai ta zama kuma an karbe ta an kama ta a hannu sannan za ta zama rihanu a rike wannan jinjina din fa in amina ba'dukum ba'dha in tashin ku suka yarda tashi ni na yarda da kai ka yarda da ni kasuwa muka tafi muna hula iri daya zan ba ku kuɗi ba sai an rubuta ba sai an ba da jingina ba ba komai falli abdul ladhi jumila amanatahu wal yattaqi llaha rabbuh shi wanda za a ba amana ya karba kuma ji tsoron Allah wajen abin da aka bashi wala taktumu shahada kar ku boye shaida yayin da aka zo bayanin ta tunda babu mai rubutu ba shaidu yanzu ku ne shaidun kan shine wala taktumu shahada kar ku boye shaida tsakanin ku wa man yaktumha fa innahu athimun qalbi Allah ta'ala ce duk wanda ya boye shaida lalle hakika yayi laifi a cikin zuciyarsa wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne dangane da abin da kuke aikata Ibn Qayyim Jawzi rahimahullah ta'ala yake cewa anan akwai fiyakin in ba Qur'ani ba ba za ka ga mutane ma suna da kwarewa wajen rubutu ba Allah yana magana ne akan yanzu abin da gani kai sai kai muka sani kawai sai Allah ta'ala ce wallahu bima ta'maluna alim in na zalunce ka Allah ya sani in ka zalunce ni ma Allah ya sani saboda za a halin tafiya miki to malamai suka ce bashi yakan tafiya ni a maratib guda uku na farko ko kwa ka san cewa tafiya ta hanya uku ko ai kuɗi da kuɗi ma kuɗi da kaya ko kuma ai bashi da rubutu ko kuma ai bashi da me da jingina ko kuma ai bashi da yarda kun bayyana ki uku nan su zaka tafi akan su ko ayi rubutu ko ayi jingina ko kuma ayi da jingina mun fahimta to yanzu Allah sai ce muna wa in kuntum ala safarin sai zama hukuncin da yake gabata shi ake ci gaba da shi idan yanzu ga ku a halin tafiya yanzu ba ga wani kuje a gida ba balle a ce a nemo mai rubutu mun fahimta halin tafiya ne ku biyu ne watakila ka buka ce sai maka ma da aron kudi yanzu ba wanda zai muku rubutu walam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu a tsakanin ku ba farihanin maqbuda to ai ba da jingina a ba da collateral maqbuda tun kuma sifar ta zai zama me sai an karbe ta ibn hazar az-zahiri yana cewa duk jingina da za a bayar idan baka kama ta hannun ka ba to ba jingina ba ce duk abin da za a bayar shi a matsayin collateral to sai ka rike shi sannan zai zama me collateral kuma sai a ba ku ko a ba kaya to anan malamai suna da maganganu da yawa wanda ya kamata mu kalle su a hankali abu na farko idan mutum zai karbi bashinka babu mai rubutu tsakanin ku saboda kuna halin tafiya to ya halatta ka karbi jingina na wani abun shi sai ka bashi kuɗin shin jingina kadai tana kasancewa ne a halin tafiya yayin da ba mai rubutu ko ko har a gida ma ana iya bada jingina malamai suka ce a gidan ma ana iya bada jingina ko daga mai rubutun to ana iya bada jingina saboda me saboda maslaha abin da zan baka ni ba amfaniwa nake da shi in na baka ka tafi ni ba ta tsere ni kenan to amma ba ni jinginan wani abu naka wanda zan dinga gani in dinga samun nutsuwa da cewa kudi na ba su ni ta ba sana kusa da ni kun gane wannan to ba ni jingina shikenan sai mu zauna ne lafiya abu na biyu jingina ko a gida ana yin ta ba tare da an yi rubutu ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar jinginar filkensa na yaki ga wani bayahude saboda kwano 30 da ya karba na abinci nan sallallahu alaihi wasallam ya karbi bashin abinci a wajen wannan bayahude sai ya bashi mai jingina saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai karbi abinsa cewa yake a Muhammad ya zo ne kawai kwace mun abinci na tafi da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce miki narin sai da Allah ni annabi ne amintaccen sama da kuma amintaccen kasa wallahi bana yaudara bana tsira amma ga filke da ka riki dan ya zama ka riki abinda kake ganin kudinka ba su salwantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya filken yaki Imam al-Bukhari ya kawo hadisi a wani daban-daban yace kaga akwai halaccin ma kai mu'amala da wanda ba musulmi ba ta fuskar kasuwanci har ka dauki kayan yakin ka ma ka bar shi din filke ba dirhu ya bar filken ka ne ya cewa ga shi filke a wajen kun bayyana to sannan abin da ya shafi jingina da mutum zai karba shin sai ka rike ta ne jam-jam a hannunka sannan za ka ba da kayan ko kuma in aka ce ga zaka tuna karba shi ake rubi cewa maqbuda lafazin yake amfani da shi ko kuma rikewa domin akwai abin da ba zai ruku ba kamar me gida ai ko shi zai ruku saboda gida ya kamata ya zama yar me siwa ko yana da takaddu gidan da bayar takaddun da za a karba ba za a karbe shi a matsayin jingina saboda wannan magana ce kawai ta baki magana baki ce to amma idan ka ce ga jingina gidana to ka saka jingina original din kuma in je ministry a mun barfayin cewa lallai gidan nan akan ka'ida yake in misali a baka gida a Abuja mutum ya baka takaddun ka rike banza wallahi in baka je kai sashin ba saboda ko ban kuna da muke hudu su zaka ba su property a Abuja sai sun sashin dan tabbatar da genuine da validity na wannan gidan domin mutum da ya baka takaddun banza ya zama ko abin da ya baka ba gaskiya bane to sai an tabbatar da abin da ka bayar gaskiya ne ba cuta bane sannan wanda ya bada jingina za a iya yin musharaka akan jingina ko ba za a yi musharaka ba ma'ana gidana zai kai miliyan 1 sai na karbi 500,000 a wajenka me ya jingina da ka bani zan baka sai na cito na baka rabin gidana a matsayin jingina kai ma malam ba na aron 500,000 kai ma na baka rabin gidana a matsayin jingina ya halatta ko bai halatta ba ya kai duba kimar gidan a ga cewa bai fi karfin wannan kuɗin da ka karba ba to zai iya yiwuwa a karba wannan gidan mutum biyu su karɓe shi a matsayin jingina su karɓi cewa mu biyu ne akan wannan gidan ba kai kaɗai ba kun fahimta in ya so sai a bani miliyan 1 ni kuma in je in shashagari na in ban dawo da kuɗi ba su biyu su je su sanya wannan jinginar a kasuwa sai rikita sannan ba a ba da abin da ba a sai da shi a matsayin jingina mutum ya tara ƙasa ya ce gasar na baka ita jingina ko da ana sayar da ƙasa ko ba a sayar ba ya shi to duka dai abin da ka san ba za a sayar ba to ba za a ba da shi jingina ba abinda malami suka ce ka fesha mu jinjina shine abinda aka san ana iya sayarwa. To wanda ya baka jinjina, an baka jinjinan abu yanzu cewa ga jinjina ta sai ta bata na ba ka bani kudi ni kuma na baka jinjinan mota sai barayi suka zo ka shigar da motar nan cikin gida ka kulle sai barayi suka zo suka balla gidan nan suka doke motar nan suka tafi da ita ni kuma kudin ka na hannuna kai kuma mota ta tana hannunka motar take madadin kudin ka to ni da kai zuwa zai dake asara ni wa ni ne mota ko ni ne ni ne aka ba baki kai shi ma kudin sun sha ruwa kenan kai kuma Allah sai ana magana kudi ba a labarin kuma da baka san kudi ba an sa ta 3500 kawon galbaki tun da shi ka a ka san babbar bare akwai ne yake da suna dar arar da ka babbar bare ne zaka ji gidan sai kanka ce wai bai isa ba a rena shi zai kace duka kudin sa yayi maka abinci kala daban-daban yazo zuwa dinga yana numfashi kamar jaririn zaki shi a dole wai ta ifa ne ce martabanka ai mun fi karfin wannan kuma ko wada kina kuka to jingina idan mutum ya baka kaya a matsayin jingina sai aka zo kuma aka duba cewa kayan nan sun salwanta aka duba ga ba haƙinsa wajen gangance wajen salwanta wani abu to kai da kake da kayan da ka bayar jingina kake a sama shi za ka biya shi kudin shi kun fahimta saboda kai bashi ne ya baka shi kuma jingina ce kamar shi domin jingina amintacciya ake ba jingina shi kuma almu'tamin aminin duk amintacce kuma amini ne duk abin da ya baka a kanka ba zai biya kun fahimta abin da ke da alaka da jingina wanda ya baka kayan jingina kai kuma ka bashi kudinka shin za ka amfana da wannan jinginar kuma za ka amfana da ita ha mutum ya baka jinginar abinsa kayan amfanin shi to kai za ka amfana da wannan abin kuma za ka amfana da shi misali mutum ya baka jinginar gida mutum ya baka jinginar wani abu to za ka amfana da wannan abin kuma za ka amfana da shi ha kun yi shiru idan dabba ce mutum ya baka jingina mutum ya baka raƙuminsa ko ya baka dokinsa abin nan mai yake da suna abin nan doki ko ya baka sanuwa ko rago ko kuma akuya ko kinkiya inda nau'in dabba ce to in ka karɓi jingina ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta gare ka da ka karɓi jinginar ka hau bayanta ma'ana ka hau ka tafi wajen bukatunka kuma sannan ka sha nononta ko da izininsa ko ba izinin saboda me yanzu ba ta harawa yana kanka tunda kai zaka wahala da ita zaka ba ta dusa zaka ba ta ruwa zaka ba to dole ne shi ma ya bari sai maka mora in ba haka ba mutum ya gaba zai iya ciyar dabbarsa ba sai ya kawo maka ne ka cigaba da ciyarwa kai kuma ya karɓi kuɗinka waye maka kenan to anan in har dabba ce to ya halatta kai kuma ka amfana da nononta ka kuma amfana da me bayanta ka hauce amma mutum ya kawo maka bawa yake ba ni kuɗi amma ga bawa na jingina to ya ka kawo bawan aka ajima kai zaka bashi abinci ko kuma shi zai cigaba da bashi abinci anan shi zai bashi abinci saboda wata kila ya ga bala'in ci gare shi rungu ne ya gama zai iya rike ba kawai sai ya kama da ɗan huta kwana biyu to in har zaka ciyar da shi shi bawa namiji to sai kuma ya maka hidima kun fahimta sai ya maka hidima idan ga maka aikace-aikace na gida da sauransu in dai har zaka bashi abinci to in mutum ya baka baiwa mace jingina za ya halatta ka sadu da ita a matsayin jingina aka baka ka amfana da ita tunda uwar kudin ka na hannun shi to nan duk duniya ba mai da wani abin kudin shi a mutum ya baka baiwa jingina kai kuma ka dinga zuwa kana saduwa da ita kai ka tafi kudin na farko maka ga sararin ba da su yanzu ba komai nan gaba za ka biya to wannan ba zai yi ba ita mace in an ba da ta jingina ba za a sadu da ita kun fahimta ita mustasniyat ne min alqaida ita ba ta shiga wannan ka'idar haka mutumin da ya baka jinginar gidansa ko ba ka mota sa ba zaka ci tuna ka jingine gidanka yanzu bari sa ayin haya kina jingine na ta kai shekara uku bari sa ayin haya su biya ni wannan shekarar shekara ta biyu shekara ta uku dan duka ni ma kan more to in ka karbi kudin ka ga ya zama me ribacci ya zama riba saboda jingina tana shiga cikin bashi ya shiga kuma cikin kasuwanci sai malamai suka ce inda kadai zaka iya moran jingina sai idan ya kasance ciliki kukai da mutum amma idan kuma bashi ne ka ba mutum to ta kowace irin fuska ba za ka iya amfanuwa da wannan jingina ba domin in ka amfana da ita ta zama kullun qardin jarra manfa'atin fa huwa riba duk wani bashi da aka bayar wanda ya jawo amfani ga mai shi ko ga wanda ya bada bashin to kuma ya zama riba da haka akwai bambanci tsakanin jingina da aka bayar a babin ciniki da kuma wanda aka bayar a matsayin mai bashi shin kuna gane ko ba ku gane wannan talakawa su suka fi yawa ne tunda harkar masu kudi ce me jina gona jingina gona eh ba zai yi kai noma a gona da aka baka jingina saboda amfanuwa kake ci ta to sai Allah ta'ala ce falaqullaha idan aka bayar wannan aka yi amanar juna to ku dawo da wannan amanar in mutum ya baka jingina to ka dawo da wala taktumu shahada kar ku boye shaida tsakanin ku man yaktumu fa innahu athimul qalbi abinda ake kudurcewa a zuciya ki in ka boye ka ci amanar mutum to Allah ta'ala ce kai laifi a cikin zuciyarka wallahi ma ta'maluna alim Allah masani ne gane abinda bayi suke aikatawa ya kamata mu dakata anan mu kuma bar dai wadannan ayoyin haka na eh ba sharti bane kudi zama cewa na ba ku gida na miliyan 1 dole kai ka ban 500 wannan ban 500 a kowa percentage din su da duba kada dai a karbi kudin da suka fi karfin wannan jingina din da ake yi ita mun fahimta to na ban ji ba ila ajalin musamman faktubu ai yarjejeniya kuke za ku ba da wannan ne ku rubuta zuwa yaushe shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku idan lokacin yayi bai biya ba sai kai karasa cewa zai biya ka ai kaga duka magana akwai alƙali a cikin ta ka fahimta yayin da aka je da alƙali aka zake bashi lokaci bai biya ba sai a zuwa sai da kaya wallahi a'lam to mu bar wannan ayoyin haka dai jama'a tunda naga mun daddage mata bayanin kuɗi kuɗi kuma mu ba kuɗin gare mu sai mu godiya kan in yaso sai mu shiga aya ta gaba gobe insha Allah ta'ala abin da ya rige ni tamboyi sai mu sasa su sai in Allah ya yarda kamar da muka san cewa tare da bakuncin manyan malamai za mu gaci dukkanin su za su yi mana jawabai insha Allah ta'ala da shi Allah ramma za su bala mu gidi a mala sorry to kai ne sadin din ko kai ne babin din kuma wata baiwa Allah ta yi kurkar sarkan naira 100 da kuma alqur'ani ina neman addu'a Allah biya mata da bukatun ta ne da kullum sannan wata baiwa Allah ta aiko da sadaka dabini wanda take aikowa kullum dai haka nan kuma Hajjia Shafa'ana Ala ita ma tana aiko mana da abinci a nan masallaci Allah saka mata alkhairi haka wani bawan Allah ya aiko da sadakar kunu a raba wa bayin Allah fi sabilillahi Allah ta'ala saka mata alkhairi za mu saurari jawaban fadilatul sheikh da sheikhana malamin mata wanda in mata suka ji wa'azinsa to duk wata ɗaya da biyayya kuma suna maza amma in ba shi yawa zuwa to kuma wannan da matsala Sheikh Mal Nasir Balabu in kai naka sai nashi
alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salati wa atammu taslim ala ashabin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته الى مدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي نبينا محمد